快点啊，感谢人说的汉呀美酒，
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 快点啊，感谢人说的汉呀美酒。
阿妈把鼻子夹上鸡巴，汉那把鼻子撒开了鸡巴，快点啊，感谢人说的汉呀美酒，
快点啊，感谢人说的汉呀美酒。
看春那样的看啥没过瘾卡，看下午呀看啥没过瘾。
Da rashin ta yi akan bar araha ko shakka babu, Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke muku maraba da wani sabon shirin. Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. ‘Yan makonnin da suka gabata, shirin ya tattauna da Dr. Lawal Yahaya Habib na kwalejin kimiyya da fasaha na jihar Kano a kan shirin babban bankin Najeriya na takaita tsabar kuɗin da ake kasuwanci da su a ƙasar. A wancan lokacin, ga kaɗan daga cikin abubuwan da ya faɗa a kan sabon shirin na babban banki.
Nasarar aikin banki da ya zama ya gane ƙasa gaba ɗaya ta harkar kuɗi, wanda ba sai ka gan shi ba a riƙa yin sa ta cinikayya da sadarwa da minnika kuɗi ko ta ina ba tare da an ga kuɗin abin da ake kira cash ba, wanda shi ake kira cashless policy, a rage yawan kuɗi da ake ta'ammali da su a hannun jama'a na wanda za su dinga amfani da su ta kan harkar banki. Abu ne da kasashe waɗanda suka ci gaba suka fito da shi 'yan shekarun baya, kuma suka samu nasara wanda ya taimaka musu su a wannan yanayi na cewa ya kawo wato abin da ake kira security of funds transfer, wato akwai abin da ake kira tsaro na yadda harkar kuɗi suke tafiya. Ya rage yawan barayi, ya rage yawan satar kuɗi, ya rage abubuwa da yawa. To amma nasarar su a wannan kasashen da suka ci gaba, akwai abin da ake kira optimal banking environment, wato cikakken wato yanayi da banki da ƙasa ta shiga, wanda kusan banki ya mamaye ko ina za a iya dukkan wata mu'amala da banki a loko da saƙo na ƙasar, da kuma wato wurare da mutane suke mu'amala. Wannan nasarar ita ta sa ƙasashen da suka ci gaba, wato industrial countries, suka yi nasara wajen wannan.
To a ci gaba da tabbatar da cewa masu sauraron mu sun fahimtu, yau shirin ya sake gayyato masanin tattalin arziki wanda shi ma ana hadadar kasuwanci da shi, wato Malamin Shehu Aliyu, ya ƙara faɗakar da mu. Wannan shirin takaita yin amfani da tsabar kuɗi da babban bankin Najeriya ya fito da shi, shin menene alfanu ko illarsa?
Wato shi kuɗi, tunda aka fara mu'amala da takardun kuɗi, to takardun kuɗi ba na mutum bane, na tattalin arziki ne. Sannan kuma dole ne hukumomin da suke samar da kuɗaɗen nan su bi dokokin kuɗin da kuma ci gaban da kuɗin ya samu. To takaita zirga-zirgar kuɗi ko abin da ake ce ma cashless, wato a takaita zirga-zirgar da su, wato alfanunsu shi ne kuɗaɗen in suna yawan zirga-zirga suna lalacewa, saboda kowane irin kuɗi aka kera shi akwai iya mutanen da ake tunanin ya kamata ya je wurinsu. Misali, sai a ce takardar naira 500, takardar naira 500 ana tunanin akalla mutum 4,000 ta tashi a hannun wannan, ta je ta biya bukata a hannun wancan, har ta je wurin mutum 4,000. To zuwa wurin mutum 4,000 nan, za ka iska cewa za ta je wajen mai kazani, za ta je wurin mai hankali, za ta je wajen mahaukaci, za ta faɗi ƙasa. To waɗannan zirga-zirgar da take yi, lokacin da aka ɗiban mata wato velocity ɗin da ya kamata kuɗin ta tafi, sai ta lalace. To idan ta lalace, ta sake zama matsala ma tattalin arziki, saboda shi kuɗi banda kuɗin da ake warewa wajen buga shi, akwai kuma kuɗaɗen da ake warewa wajen lalata shi, tunda ba wani abu ne da zaka kwashe shi ka zubar a bola kai ka kona ba, wato mutilated currencies. To kaga a kuɗin yinsa, akwai lokacin yinsa a yi sa da kuɗi da yawa, lokacin kuma da ya lalace a yi shi da kuɗi da yawa, to kaga dole a kula da shi kuɗin shi kanshi. Amma wurin kula da kuɗin banda hukumomin kuɗi, to akwai kuma ɗabi'un mutane, shi yasa aka samar da dokoki na zirga-zirgar kuɗin da kuma yanda in ya zo wajen ka abin da za ka yi da shi. Amma to kaga na ɗaya kenan. Na biyu kuma ana buƙatan wato duka kuɗin da aka yi da naira da kwandaloli su yi amfani. To in ka kula a cikin tattalin arzikin Najeriya, naira ɗin kawai take amfani, kwandalolin ba sa amfani a hannun mutane.
Yawwa, me yasa haka?
Idan aka takaita, abin da ya sa wato shi ne hakuwan farashi ya cinye su a wajen mu'amala, saboda ba canjin su ba ƙananan kuɗaɗen. Misali kana neman naira biyu, to a ina za ka samu naira biyu a hannun wane? Tunda mutane a ɗabi'ance sun koma ba sa son waɗannan kwandalolin, tunda ba su da wani value, ba su da wani mahimmanci a hannunsu. To amma idan aka koma ana amfani da su, misali a point of sale POS machine, wanda shi ne dokokin zirga-zirgar kuɗin, za ka iya cewa an kai kasuwanci na naira 20,000 da 5 da sule 10, duka kuɗin sai ka biya, ba za a cuce ka ba, kai ma ba za ka cuci wanda ka siya ba. Amma in ka fito wajen inda ba amfani da waɗannan mashin, za ka iske cewa idan kai kasuwancin, to ko dai kai ga hakuri da wasu kuɗi wanda yake naka ne, akwai kuma shi wancan da kai kasuwanci shi kuma ya hakura, ko kuma a tilasta maka wato ka yi wani abun da baka shirya ba da kuɗin. To kaga alfanu na biyu kenan. Alfanu na uku kuma shine duk inda aka taƙaita wannan zirga-zirgar kuɗi, to kai kanka an samu maka da security na kuɗinka, saboda inda za ka yi misali ka ɗauki kuɗi ka yawo da shi ya faɗi ya zube, to idan kana riƙe ne da kati wanda za ka yi ta banki ne ko ta wani abu da aka samar, za ka iya cewa kuɗinka na nan, ko ya faɗi za ka iya komawa ka karɓi katin ka ci gaba da shi, kaga kai ma an tsare ka. Haka kuma akwai alfanu wanda yake taimaka ma wato efficiency, sauri na samun canji, sauri na samun canji. Za ka iya cewa za a yi kasuwanci, ko ɗan mai mashin ya ɗauki mutum da ya zo ya ce mishi naira 120, sai a nemi naira 380 a rasa, sai an ta yawo ana neman canji. To irin waɗannan abubuwan shi wani taƙaita zirga-zirga da kuɗin nan yana taimakon kuɗin. Sannan kuma gwamnati za ta ci, a muhimmanci na a tattalin arziki shi ne, ita gwamnati za ta san yawan kuɗin da ake zirga-zirga da shi a kowane lokaci aka yi buƙata, a madadin in kuɗin na ta zirga-zirga, saboda al'umma ta kashe kuɗi ne. Akwai financial literacy, wato waɗanda suke da ilimi na kuɗi ɗin kanshi. Akwai kuma financial illiterate, waɗanda ba su ma da ilimin kuɗin, ba su ma san amfanin kuɗin ba, kawai suna neman shi ne domin wata tunani nasu su kare. Sannan kuma akwai business literate, wato wanda suke kasuwanci da kuɗin suka san amfanin shi, waɗannan kuma su ne ƴan kasuwa waɗanda suke practical. Akwai kuma business illiterate, wanda ba su ma san amfanin kuɗin ba, in yanzu ka ba su miliyan 10, to za su koma cikin gida ne su haƙa rami su ije miliyan 10 nan, saboda ba su san abin da za su yi da shi ba. To idan gwamnati ta kawo wannan tsari, gwamnati za ta kiyaye kuɗinta, sannan za ta san abin da ya kamata, yawan kuɗin da ya kamata ta samar, da yawan kuɗin da bai kamata ta samar ba lokaci-lokaci. Sannan kuma zai taimaka ma wato su kansu bankuna, waɗanda suke iya arar da kuɗi, su da kuɗi za su zauna a cikin bankuna na wani lokaci, madadin su ta zama a wajen tattalin arzikin ƙasa.
Malami Sau, dukkan na fahimta cewa duk waɗannan alfanu ne, amma kuma shin ƙasar yadda mutanen ƙasar kamar mutanen karkara, ta yaya wannan zai zama alfanu wurinsu? Su da suke ba su zama ba su san kati ba na kuɗi.
Wato shi ne na karkata maka mutanen wato kamar financial illiterate kenan. Waɗanda na ɗaya ma ba su da banki.
Kuma
banki ma ba su da shi.
To kuma ka san irin wannan shiri, dole a ce akwai wasu tsare-tsare da aka yi da dokoki, akwai su a nan a ƙasar da za su kare wannan.
A'a, gaskiya ko da fara shirin akwai matsaloli da suka taso wanda ba ma mutanen karkara ne kawai za su suka zama matsala ba, hadda mutanen da ke cikin gari, saboda in ka kula ai abu ne wanda aka tsara da shi a manhaja ta computer, wanda lokaci ana samun matsala sai ka je kai kasuwanci kai kanka da kake da ilimin ka mika katinka a cire maka kuɗi, su kuɗin ya shiga a wurin su amma kai bai fita wurin ka ba, su kuma ba su gani ba, to ana samun irin waɗannan. To amma shi a matsalan a dokokin da ya kamata gwamnati ne ya kamata ta kalli waɗannan kashe-kashe na mutane na ɗaya kenan, sannan kuma a samar da muhallin da za a irin waɗannan. Amma duk abin da ke faruwa a duniya musamman ku a nan Amurka ai kun fi kowa cin moriyan wannan tsari na cashless, tunda duka abubuwan da ake yi ko kasuwa zaka shiga zaka tafi da katinka ne credit card ka je kai kasuwancin ka tafi, daga karkara ma zaka zo birni kai ka koma saboda ilimi. To amma a cikin ƙasarmu akwai matsaloli, amma wannan matsalolin wato ba shi zai hana babban banki ya fito da tsare-tsaren ba, saboda tsare-tsaren wasu abubuwa ne waɗanda suka shafi waɗanda suke mu'amala da banki tukura. To tunda suna mu'amala da banki dole ka je kai kasuwancinka a banki.
Jama'a, anan zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu. Mu ci gaba da fatan za ku kasance da mu. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman baƙonmu na yau Malam Ishau Aliyu da Solomon Abu da Juba Hero Dedone da suka taimaka da sauti, ni Salo Garba ke cewa ku kasance lafiya.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.